بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا سافر لهدي 22 غوات رمضان إجرانا دا 2429 واندا يدي دي دا 21 غوات ترى شكرا تدو بيو دا تبس أكالندر الباشي. منا تارا قولي والله تبارك وتعالى لتارا مو أتكم وانا مسلاتي tsohon masallacin juma'a na ahlus sunna dake dogarawa a wannan bangare na sabon layi cikin karamar hukumar mulki ta sabon gari a jihar Kaduna, Najeriya, domin ci gaba da fadakar da kawunan mu dangane da al'amuran da suka shafe mu a matsayin mu na musulmi. Ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka, ya sa mu dace, ya kuma ba mu ikon faɗin daidai, ya kuma sauƙaƙe mana aiki da dukkan abubuwan da ake ilmantar da mu, ya kuma ƙara tabbatar da mu a bisa shari'a, bisa karantawar Alƙur'ani da sunnar manzon Allah ingantacciya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bisa fahimtar magabata na ƙwarai. A lokacin da aka ce ana son in gabatar da muhabara a cikin wannan masallaci ga iyayenmu mata da suke halartar wannan karatu da ake yi tun daga farkon azumi har zuwa yau, kuma ake fatan ya ci gaba har zuwa lokacin da za a rufe gab da ƙarshen azumi. To, na yi ta tunanin wata rana zan ɗauka, sa'annan kuma idan na ɗauka a kan me zan magana, domin dai na san abubuwan da ake so a yi magana a kan suna da yawa, kuma lokacin na da ƙaranci matuƙa. Saboda haka na ce idan lokacin ya yi aka tuna mani, zan ƙoƙari in duba yanayi sa'annan in ba da rana. To, sai dai ko a haka ɗin an ta samun ɗagawa kasancewar abubuwa da yawa sun ta bijirowa na ayyuka da suka hana in samu zama ɗin. To, amma alhamdulillah yau Allah ya nufa zan sauke wannan nauyi, zan kuma cika wannan alƙawari. Ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya bani ikon haka ɗin. To, sai dai ba kamar yadda watakila waɗansu suka yi shirin su ji an ta karatu har a kai awa ɗaya har awa ɗaya da rabi ba, misali ni abinda zan faɗi a wannan wurin kuma a yau zai zama gajere ne kuma taƙaitacce matuƙa, saboda na farko dai lokaci ya yi nisa, na biyu kuma gaskiya ba don alƙawari na yi ba dama ban zo ba domin irin abinda ke gabana ɗin. To, amma ya zama dole, musamman ma dai ba zai yiwu a ce zan iya tattaki in tafi Kaduna ko in je Hadeja ko in je cikin gari ko tudun wada ko makamancin su, duk dai akan irin wannan abun. Amma kuma a ce Dogarawa a masallacin da aka ce ni ne liman, sannan kuma a ce abin ya gagara, ina ganin akwai matsala matuƙa. Da haka ya zama dole, ko da yake dai akwai ɗan takura ɗin amma dai ya zama dole dai yi abin da zan iya yi. Saboda haka ina fata za a yi hakuri da dan abin da za a ji. Ina fata in yi magana ta minti 45 in ya so daga nan kuma tun daga malam misallana nan sai ya ci gaba da abin da ya samu. Ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. Allah ya dakatar da mu daidai ke nisan ta mu daga kurakurai. Abinda nake ganin zan fara da shi tunatarwa ce game da lokacin da muke ciki a halin yanzu. Dukanmu muna sane da cewa a yanzu din nan mun shiga goman ƙarshe na watan Ramadan. Kamar yadda muke sane da cewa goman ƙarshe na watan Ramadan na dauke da alkhairai da falala da kuma dama ta yin nau'o'in ibada irin waɗanda ba a samun yin su ko kuma dukan su a farkon azumi din, amma a yanzu ƙarshen sa ana samun damar ayi. Kasancewar lokacin ne yazo na ayi waɗannan abubuwa din. To kasancewar a yanzu muna goman ƙarshe, babban ƙalubalen da ke gabanmu shine na yadda za mu ga da taimakon Allah mun samu dacewa da ayyukan alkhairi, ayyukan lada, ayyukan falala waɗanda za su zama mana hujja a wajen Allah ranar kiyama. Babu shakka mun sani cewa wata Ramadan wata ne mai albarka, wata Ramadan wata ne mai alkhairi, wata Ramadan shine wata mafifici a cikin dukan watanni, saboda irin abin da yake banta da shi na ayyuka da kuma abubuwan da ke cikin sa na lada, irin waɗanda ba a samu a cikin watanni ban da shi. To gashi yanzu mun zo ƙarshe, lokacin da ake sa rai waɗanda za su yi ibadar itikafi su yi, lokacin da ake sa rai masu sallar tahajjud su yi, lokacin da ake sa rai a dace da daren Lailatul Qadri, daren da manzon Allah, daren da Alkur'ani ya zo da bayanin cewa ya fi watanni 1000 alkhairi. Lokaci ne da ake sa rai mutane su yi tanadi da tattali domin sallar Idi da kuma zakka da ake badawa ta fiddakai ko zakkar kono kamar yadda aka ce, ko kuma zakatul fitri a harshen Larabci. To mun sani cewa azumin watan Ramadan yana tattare da waɗansu darussa da ya kamata kowane musulmi ya ga ya yi ƙoƙarin dacewa da su, kuma waɗannan darussa kamata ya yi a ce mutum ya yi ƙoƙarin ganin ya same su kuma ya ɗore da su bayan watan Ramadan ɗin ya ci gaba, ta yadda zai zamanto abinda ya koya a wannan watan bai sakaci ya gushe ko ya kubuce masa ba bayan wata ɗin. A watan Ramadan ana sa ran mutum ya samu darasi na tsoron Allah, irin darasin da zai tabbatar wa mutum cikakkiyar ɗa'a ga Allah da kuma sabawa da biyayya gare shi, da jawuwa zuwa ga umarninsa, da miƙa wuya ga hukunce-hukuncensa, da yin masa ɗa'a cikakkiya, yin abinda Allah ya ce a yi da barin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana. A dai cikin wannan lokaci ake sa ran kowane musulmi ya zama ya samu abinda zai zama shi guziri, guziri irin wanda idan mutum ya same shi to ana sa ran zai iya ɗa'a ga Allah, zai ci gaba da bautan Allah, sa'an nan ba zai taɓa yin ƙasa a gwiwa wajen ganin cewa alaka sa da Allah tabaraka wa ta'ala ta kyautata ba dama gaba daya azumin ramadana gaba dayan shi manufarsa da abin da yake koyarwa babba shine koyar da da'a ga Allah samar da tsoron Allah da takawa da kuma yin biyayya ga Allah da nisantar sabon Allah da yin abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so dama a cikin alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wadanda suka yi imani an wajabta azumi akan ku kamar yadda aka wajabta shi akan wadanda suke kafin ku domin ku samu tsoron Allah tsoron Allah kuwa ya kunshi yin abinda Allah yace da kuma barin abinda Allah yace a bari duk abinda Allah ya umarni da shi ana sa ranka aikata gurgudan iko duk abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ana sa ranka bari ka nisanta gaba ɗayan sa to a watan Ramadan ana sa ranka ƙara dagewa ka ƙara maida himma wajen ganin kai da'a ga Allah ka nazarci tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin da tsoron Allah ne ake samun rayuwa kyakkyawa a duniya da lahira rayuwa mai albarka rayuwar da ke cike da alkhairi rayuwar da za ta kawo farin ciki da walwala da jin dadi da aminci da annashuwa a cikin zuciyar mai imani to wata ramadana wata ne da yake bada dama kowane musulmi ya yi kokarin ganin cewa ya kyautata alakar shi da Allah tabaraka wa ta'ala ya zama mai da'a ga Allah da'a cikakkiya azumi yana gadarwa mutum da sabawa da jurewa wajen yin ibada yadda Allah yake so yadda ba za a yi sakaci da lokacin sallah ba Allah ba zai ce yana son abu a ki ba Allah ba zai ce baya son abu a kuma je a aikata ba mu'amala tsakanin miji da mata ba za a yi ba face yadda Allah yake so mu'amala tsakanin iyaye da ƴaƴa ba za a yi ba face yadda Allah yake so kowa zai kokari ya ga ya dauki nashi janibin na mas'uliyar da Allah ya dora masa yayin yadda Allah yake so domin ayaba ga farko a godewa karshe darasi na biyu da ake samu a cikin wannan wata mai albarka na da alaka da koyan dabi'ar hakuri da yawa yawan mu ba mu da hakuri ba mu da hakuri ba mu ba juna uzuri da hanzari yawancin mu muna da saurin fushi muna da saurin munin zato muna da saurin zargi ba mu da dabi'a na kawaici ba mu da juriya da dagewa wajen ganin mun tsaya akan din Allah tabaraka wa ta'ala akwai da dama daga cikin wadanda ba sa yi hakuri ko da musiba ta same su daga Allah idan Allah ya jarrabe su da rashin lafiya ko talauci sai su ta korafi su kai su kawo su kai gauro su kai mari wasu ma su kaucewa Allah su kaucewa addinin Allah ta hanyar zuwa wajen boka ko wajen mai sihiri domin ta haka ne suke sa rai za su samu waraka akan abin da ke damu su to lokacin azumi lokaci ne na koyon tarbiyya da kuma ɗabi'ar hakuri domin kuwa ya ishe ka misali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce idan ɗayanku na azumi sai ya zama wani ya zo ya zage shi shi kada ya rama bada da haka ya ce ni ina azumi ni ina azumi domin a koya maka ɗabi'ar yin haƙuri da juriya a koya maka ɗabi'ar haƙuri da daurewa abubuwa idan sun zo saboda tir da ɗabi'a ta rashin haƙuri domin kuwa babu wata kyauta da Allah ya ba wani bawansa wadda take mafi alkhairi kuma mafi yalwa fiye da haƙuri shi yasa ba wasu yakan ce mai haƙuri zai dafa dutse ya sha ruwa ta da cewa ba a taɓa dafa dutse ba amma wai ana ba da misali ne da cewa in dai kana da haƙuri to za ka kai ƙarshen abu ko ya yake ku mata nan yanzu da yawa yawan ku ba ku da haƙuri in an dubi alaƙar ku da mu'amalan ku da mazajen ku ba ku da haƙuri akan irin abin da ya samu mazajen ku na ƙarancin abin hannu na talauci na canjin hali da yanayi koda kuwa a da an yi nishadi an fantama an yi bushasha a yau da al'amura suka canza da wayewan ku ba su da hakuri akwai wadanda idan yau aka ce an ci gobe aka ce babu abin da za a ci to duk unguwar sai an ji labari sai sun bi gida gida suna faɗin halin da suke ciki alhali hali ne mara kyau a zamanin annabi Ibrahim babban annabi kuma manzo mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yana da ɗa annabi Isma'il babban mutum ne shi ma annabi Isma'il yayi aure yana da mata shi kansa annabi ne manzo na Allah annabi Ibrahim annabi ne manzo na Allah shi ne ma baban annabawa da manzanni gaba daya in dai aka cire waɗanda suka zo kafin shi amma duk da haka annabi Ibrahim yayi kakakka ya je gidan ɗansa annabi Isma'il ya tara annabi Isma'il baya nan amma matar annabi Isma'il tana nan sai annabi Ibrahim ya tambayi matar annabi Isma'il ya halin da kuke ciki na rayuwa tace muna cikin talauci da wahala da tsanani annabi Ibrahim ya ce to Allah ya kyauta idan mijinki ya dawo ki ce wani tsoho mai kama kaza da kaza ya zo kuma ya ce a gaishe ka kuma ya ce ka gyara kofar ɗakinka saboda haka da annabi Isma'il ya dawo matar shi ta bashi labari sai ya ce ai babana ne kuma yana nufin in rabu da ke ne don haka tafi gidanku me ya dalilin sakinta saboda tana tona asirin mijinta tana cewa suna cikin talauci suna cikin tsanani da wahala cin yau daban da ƙyar ake samun na gobe wannan mummunar ɗabi'a ce kuma alama ce ta rashin haƙuri kuma alama ce ta rashin tarbiyya kuma alama ce ta rashin tsoron Allah kuma alama ce ta munana mu'amalar aure tsakanin miji da mata kuma alama ce ta rashin sanin ciwon kai ga ku kuma a zauna a nan a gabana wasu ma suna waje waɗansu kuma suna gidajensu duk kuna da wannan ɗabi'ar sai ƴan kaɗan daga cikinku abin tambaya shi ne wai shin azumin Ramadana wai ya taimaka maku wajen kiyaye waɗannan abubuwan kuwa akwai da damanku waɗanda idan wani abu ya same su kamar a ce ɗansu ya mutu ko kuma a ce wani abu ya faru wayo wayo ihu kwance zani ya ga tufafi marin fuska da sauran abubuwa irin waɗanda ake kiran ɗabi'u ne na jahiliya shi za ka ga suna aikatawa shin sun samu darasin haƙuri da ake koyo a cikin wata Ramadana kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yayi watan haƙuri da kuma kwana uku na kowane wata lokaci ne na yin azumi to wani lokaci ne kowane wata ne ake kiran shi watan haƙuri shi ne watan azumin Ramadana shi ake kira watan haƙuri ashe kenan azumin Ramadana ya kamata ya tarbiyyantar da masu yin shi akan haƙuri da juriya da kawaici da bada uzuri da nuna sanin ya kamata da zaman lafiya a tsakanin musulmi zaki haƙuri daga barin ci da sha zaki haƙuri daga barin ci da sha waɗanda ke da alaƙa da ciki zaki haƙuri ga barin kwanciyar aure wanda ke da alaƙa da al'aura zaki haƙuri game da yawan maganganu tsugarara da zage-zage da tsinuwa da ƙarya da yi da mutane da annabimanci da haɗa faɗa da sauran ɗabi'u munana waɗanda harshe ke aikata su shi ma harshen so ake yi azumi zaki haƙuri daga taɓa abubuwa marasa kyau ko ɗaukan abubuwan da ba naki ba saboda hannuwa so ake su ma su yi azumi zaki haƙuri daga tafiya zuwa ga inda Allah baya so ko ya hana ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya so ko ya hana domin kafafuwan ki so ake siya hakuri su kuma yi azumi da ke hakuri daga barin kallon abubuwan da suke ba su da kyau finafinan Hausa ne abubuwa ne marasa kyau wuraren da ake bid'a ko ake yin abubuwa na fasikanci domin imanuwan ki ma so ake yi su azumi da ke hakuri daga sabon Allah gashi kina so ki sabawa Allah domin sabon Allah na da dadi a wajen masu yin shi amma zaki hakuri ki ci wannan sabon domin ana son azumi ya koya miki wannan hakurin zaki hakuri game da bautan Allah domin bautan Allah na da wuya tana da wahala sai an daure dan adam a dabi'ar sa zuciyar shi ba ta son ta wahala ba ta son ta shiga cikin kunci to zaki hakuri wajen biyayya ga Allah wajen yin da'a ga Allah wajen bin umarni da dokokin sa duk da cewa ranki baya so domin azumi ya kamata ya koya miki wannan ashe kenan tabbas hakuri babban abu ne kuma babu wani abu da aka ba bawa na kyauta daga Allah mai yalwa mai alkhairi kamar hakuri Allah ya azurta mu da hakuri abu na uku da ya kamata a ce kin koya a cikin wannan wata mai albarka shine kyawawan ɗabi'u ɗabi'un ki su zamanto kyawawa domin kuwa babu wani abu a duniyar nan da yake sa musulmi idan ya aikata ma'aunin aikinsa na alkhairi ya nauyi kamar kyawawan ɗabi'u yana daga abin da ya fi shigar da mai yinsa aljanna wanda ke da kyawawan ɗabi'u na daga cikin mafi kusa da Allah na daga cikin waɗanda Allah ya fi so idan mutum na da kyakkyawan ɗabi'u to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya lamince masa wani gida a kololuwar aljanna amma wannan fa ga wanda yake da kyawawan ɗabi'u ne wanda bai da munanan ɗabi'u domin ko idan ɗabi'un ki munana ne idan ɗabi'un ki ba kyawawa bane to ba za ki dace da wannan alkhairin ba ina ma hankali a ƙarya a cikin wata ramadana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wanda duk bai daina faɗin ƙarya ba da kuma aiki da ƙaryan to Allah baya son azumin shi kenan duk azumin da kika yi Allah baya so dan ba zai baki lada ba banda wannan hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana nuni da mahimmancin kyawawan ɗabi'u saboda kyawawan ɗabi'u abubuwan yi ne domin suna daga abin da ke tasiri a cikin rayuwar mutum imanin sai zama na gaskiya ku duba yanzu mu'amalarku tsakanin ku da ku akwai kyakkyawan ɗabi'a sai abin da ba a rasa ba ba kwa girmama juna ba kwa gaya wa juna gaskiya ba kwa kiyaye alƙawarin juna ba kwa tausayin juna ba kwa girmama juna ba ku biyayya ga mazajenku ba ku tarbiyyar ƴaƴanku ba ku kyauta wa makwabtanku ba kwa cika alƙawari ana amince muku ya aminci da sauran mai ɗabi'u waɗanda suke ba kyawawa ba ɗabi'un da ake firda Allah wadai da su da komai ya aikata su shin wannan wata ashe bai kamata ya gyara kuma shi wannan watan ashe bai kamata ya muku saiti ya wanke ku wanka kas ba har zuwa yaushe ne za ku ci gaba da cutar da makwabtanku har zuwa yaushe ne za ku ci gaba da cutar da abokan zamanku har zuwa yaushe ne za ku riƙa kuntata wa mazajenku har zuwa yaushe ne za ku riƙa sakaci da tarbiyyar ƴaƴanku har zuwa yaushe ne za ku kasa ɗabi'antuwa da abubuwan da Allah yake so da kuma nisanta abubuwan da Allah baya so tabbas wata ramadana lokaci ne mai albarka mai alkhairi da yake ba ku dama ku kyautata alaƙar ku da Allah tabaraka wa ta'ala ku kyautata ɗabi'unku sa'annan ku yi abin da Allah yake so dan yarda da ku wanda da ɗabi'u munana sun shige mu sai waɗanda Allah ya tsare daga cikin mu kuma ƴan kaɗan ne a cikin namu muna da sakaci ba ma ba da abubuwa a ma'aunansu ba ma kiyaye dokokin Allah ba ma kiyaye haƙƙoƙin Allah
ba ma kiyaye haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ma kiyaye haƙoƙin iyayenmu ba ma kiyaye haƙoƙin mazajenmu ba ma kiyaye haƙoƙin iyayenmu ba ma kiyaye haƙoƙin ƴan uwanmu na dini ba ma kiyaye haƙoƙin sauran musulmi ba ma kiyaye haƙoƙin waɗanda ya zama wajibi ne mu kiyaye haƙoƙin su kamar shugabanninmu kamar waɗanda muke shugabanta da sauran makwabtanmu gaba daya ba ma kiyaye haƙoƙi na mutuntaka da yawa yawa mu muna da sakaci a wannan jami'i shin don Allah muna tunanin tsayawa gaban Ubangiji mu kuwa muna tunanin cewa ranar kiyama Allah zai tambaye mu kuwa muna tunanin cewa duk abinda muka shuka shi zamu girba muna tunanin cewa abinda zai tsirar da mu shine imani da kyawawan ayyuka da kuma neman dace da muwafaka daga Allah tabaraka wataala har wa yaushe zamu ci gaba da dabi'u waɗanda basu dace ba kullun ana gaya mana abu kaza ba kyau amma muna aikatawa ana mana wa'azi amma kuma ina wa'azin nan inna ma rahima rabbi da yawa yawa mu bai hana mu yin abin da bai da kyau musamman ku mata in dai zuwa wajen wa'azi ne kun bi kowa kokari yanzu da kuke da yawan nan idan maza ne a gayyata ko da safe ko da yamma ko da dare da za ki ka wurin nan kamar haka kuma dai inda aka zaga haka kuke duk inda aka je kuna da yawa akwai wuraren da za a je a ga kun kai 1500 wajen adadin masu sauraron karatu idan kuma da za ku je Kaduna kamar kwalejin tunawa da Sardauna inda ake can ana yi yanzu haka insha Allah suna can suna yi mako biyu da yake na je wurin ana maganar dubbai ne na mata to amma inda matsalar take wajen aiki inda matsalar take wajen aiki da karatu wajen tabbaka abinda ake koya muku wani magani suke yi lokaci yayin da za a kyale ku kuma dai kun ki gyarawa to sai a kyale ku a samu ku ido muka ce ina ana ma wa'azi ya ta kare in ba a yi zaman gida zai gagare mu to ga ku da kuke zuwa makarantar ba akalla kun fi kyautatawa akan waɗanda ba su zuwa domin mutum ya ji an ce Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ji an ce abu kaza na da kyau ko ba kyau ai ya fi wanda bai ji ba kuma idan ya ji ko mai aiki da daya ya fi wanda ba ta ci ko ɗaya ba da haka kyawawan ɗabi'u na daga cikin manya-manyan abubuwa da ya kamata mu ba da inaya mai ƙoƙari mu ga mun same su a cikin wannan wata mai albarka Allah ya yi mana ado da tsawa da kyawawan ɗabi'u bayan wannan ina daga cikin darussa da ake samu a cikin wannan wata mai albarka wata ramadana mai falala samun kusanci zuwa ga Allah ƙara kusantar Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar tsayi da dokokinsa da kuma yin abin da Allah yake so da kuma aikata wajibai a ƙara da lafin fili dama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bawana ba zai aikata wani abu da ya fi soyuwa a gare ni fiye da ya aikata abin da na wajabta mashi ba bawana ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar na filfili face na so shi kuma idan na so shi to shikenan zan zame masa ganinsa da yake gani da shi da jinsa da yake ji da shi da gabaguwansa da yake takawa da hannuwansa da yake damka ko yake riko da shi bi ma'ana za a waye gari wannan bawa na Allah ba zai taba wani abu ba sai abinda Allah yake so wannan bawa na Allah ba zai taka ya je wani wuri ba sai inda Allah yake so wannan bawa na Allah ba zai kalli wani abu ba sai abinda Allah ya ga da shi yake so wannan bawa na Allah ba zai ji wani abu ba sai abinda Allah yake so kun ga ya an more kenan an samu kusanci zuwa ga Allah akwai ayyuka da dama da suke taimaka ma bawa ya samu kusanci da Allah a cikin wannan wata mai albarka babban su dai shine azumin yadda ake so yadda shari'a ta ce a yi azumi domin wanda ya azumi ba yadda shari'a ta ce ba azumin shi ba yi da shi in ma ya an ce ba sai ya rama ba ba dai zai samu lada ba domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da yawa daga mai azumi bai da ladan komai sai dai yunwa da kishirwa da insha bayan wannan karatu alqur'ani na daga cikin manyan ayyukan da za a yi a wannan wata a samu kusanci zuwa ga Allah sallar dare na daga cikin manyan abubuwan da za a yi a ƙara samun kusanci zuwa ga Allah a cikin wannan wata sadaka kyauta sadar da zumunci maganganu masu daɗi umarni da kyakkyawa da hali da mummuna duk suna daga cikin ayyukan alkhairi da za a yi a samu ƙarin kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala banda wannan yana daga ayyukan alkhairi da za a yi a cikin wannan wata a ƙara samun kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto an nisanci dukkan abubuwa marasa kyau gaba ɗaya kuma a yi haka din don Allah ba don wani abu ba yana daga abubuwa da za su ƙara wa mutum kusanci da Allah a wannan wata ƙara dagewa wajen neman ilimi kamar yadda kuke zuwa wajen wa'azin nan da kuma makaranta da kuke zuwa da sauran wuraren da ake faɗin Allah ya ce annabi ya ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ce waɗannan abubuwa ibadu ne masu girma waɗanda suke ƙara wa dawa kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala suke kawo masa yardan Allah tabaraka wa ta'ala suke sa Allah ya gwaɓa masa jin kai da rahama da kuma gafara muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka akan wannan akwai da dama daga cikin ku da ba su yi tashi sallah cikin dare akwai da dama daga cikin ku da ba su karanta alqur'ani ko da ba a yi nisa cikin karatun ba dan wanda aka iya a yi ta karanta ana maimaitawa yana da aikin alkhairi da mutum zai yi a wannan lokaci ya ƙara samun kusanci zuwa ga Allah ƙara yawaita zikirin Allah tabaraka wa ta'ala zikiri irin na sunna wanda shari'a ta tabbatar akwai da dama waɗanda ke sakaci a wannan janibi ba sa mai da himma don ganin cewa sun kyautata al'amuransu sun ƙara kyautata alaƙarsu da Allah sun nemi kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala alhali kuwa babban darasi ne a cikin watan Ramadana darasi na biyar da ake samu a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadana na da alaƙa da haɗin kai ne babban darasi ne azumi ke karantarwa na haɗin kai ai kuna sanar da cewa idan an tashi yin azumi duk ƙasashen duniya inda musulmi suke ai suna azumi yanzu a yau ɗin nan da muke 22 ga watan Ramadana akwai wani musulmi a ko'ina yake a duniya in dai ba lalura ce ba ta samai da za a ce bai da azumi a bakin shi akwai to babu waɗansu mutane a duniya waɗanda ke samun irin wannan dama ta haɗin kai da dunkulewa wuri ɗaya kamar musulmi kuma musamman a watan azumin Ramadana da kuma lokacin aikin haji sai dai watan Ramadana ya fi aikin haji kawo yawan mutanen da za su aikata shi domin yake haji ba kowa ke zuwa ba gaba ɗaya aikin haji ba a cika samun mutanen da suka kai ba ma a samun miliyan biyar sai dai miliyan biyu zuwa miliyan uku ko miliyan uku da rabi kila za a iya samun hudu iyaka kenan amma azumi yanzu ko 'yan Najeriya masu azumi ba su kai miliyan kusan 50 ba domin ko 'yan Najeriya musulmi mun kai kwatankwacin miliyan 85 a cikin wannan adadin akwai yara akwai tsofaffi waɗanda suke ba za su yi azumi ba akwai yara ƙanana to yara ƙanana da tsofaffi su mu ba su miliyan 35 a cikin musulmi kenan sauran miliyan 50 ba suna azumi a bakinsu wannan fa Najeriya kenan ina ga sauran makwabta a Nijar ina ga Cote d'Ivoire ina ga Cameroon ina ga Benin Republic ina ga Ghana da Togo da sauransu me za ka ce da ƙasashen Larabawa ina ƙasashen Turawa ina ƙasashen da ke da sanyi Asia duk ba mutanen da ke waɗannan ƙasashe musulmi suna fayin azumi kada ku manta cewa a yau a duniya an ce musulmi sun fi adadin biliyan ɗaya musulmi sun kusa biliyan biyu. Biliyan kuwa shi ne dubu sau dubu sau dubu. Dubu daya sau dubu daya an samu miliyan, sau dubu daya an samu biliyan. To musulmi sun fi biliyan daya. A cikin wannan adadin ka iya cewa alal akalli musulmi miliyan 750 suna yin azumi. Akwai waɗansu mutane masu bin wani addini ko wani iri ne da suke da damar su samu irin wannan alkhairi in ba musulmi ba. Banda wannan za mu ga cewa shi azumin watan Ramadana yana haɗa mutane kowa da kowa ba tare da fifiko ko bambanci ba. Mai kuɗi da mara kuɗi, mai sarauta da mara sarauta, namiji da mace, babba da yaron da ya yi hankalin da zai iya azumi, mai yanci da ma bawa in lokacin bayi ne, duk gaba ɗaya suna taruwa su wa Allah azumi. Domin Allah ta'ala kamar yadda hadisi kudusi ya zo ya ce duk aikin ɗan adam da yake yi nashi ne amma banda azumi. Azumi wannan nawa ne in ji Allah, ni kuma kaɗai zan saka. Shekenan wannan azumi yana da alkhairi, yana da albarkan da ya kamata mu ba shi muhimmanci, mu kuma yi ƙoƙarin ganin cewa mun dage wajen yin abin da Allah zai yarda da mu a cikin shi. To tunda mun je daga cikin darussa da ake samu a wannan wata mai albarka, wata Ramadana mai alkhairi, abu na gaba da ya kamata in gaya mana shi ne dukkan abin da za mu yi da duk darasin da za mu ɗauka a cikin wannan wata, in ba mai hattara ba, idan ba mai ƙoƙarin ganin mun kiyaye wannan darasin da muke koyo a cikin watan ba, to idan watan ya wuce fa za mu koma gidan jiya. Allah ya tsare mu da koma gidan jiya. Akwai waɗanda ke sabawa Allah amma dalilin azumin Ramadana sun daina, sun tuba, ashe wai tuba mazuru ne. Akwai wanda ke sakaci da ibada, dalilin watan Ramadana sun koma su ne a san farko idan maza ne wajen zuwa masallaci da tafsiri, idan mata ne ba sa sakaci wajen yin sallah akan lokaci. Amma watan Ramadana na wuce sai su koma gidan jiya. Allah ya raba mu da gidan jiya. Akwai waɗanda suke ba sa kyauta wa mazajensu, ba sa biyayya ga mazajensu, mazajensu ba za su kan su farin ciki ba, ba za su umarce su su da'a ba, ba za su yi rantsuwa a kan su kuma tattai mazajen nasu wajen rantsuwa ba, ba za su tsare kawunan su gare su ba. Amma wata Ramadana na zuwa tana tsoro wai kada azuminta a ce bai yi ba, saboda haka sai ta kyautata alaƙarta da Allah, ta kyautata alaƙarta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ta kyautata alaƙarta da mijinta, amma azumi na ƙarewa sai ta koma gidan jiya. Allah ya raba mu da gidan jiya. Akwai waɗanda suke ba su taɓa sabawa Allah ba, kamar musamman ‘yan mata ko samari maza ba su taɓa sabawa Allah ba, a lokacin watan Ramadana sai suka ƙara dagewa wajen biyayya ga Allah da nisantar saban Allah, amma ran da aka ce an gama azumi an zo ranar sallah, a ranar za su fara sabawa Allah a sunan wai suna murnar sallah. Wata ba taɓa zina ba amma a ranar sallah za ta yi, wani bai taɓa zina ba amma a ranar sallah zai yi, wata ba taɓa yin abin da yake na kunya ba amma a ranar sallah za ta yi, wai saboda duka murna ce ta sallah. Wannan ɗabi'a mummunar ɗabi'a ce, ɗabi'a ce mara kyau, ba ɗabi'ar musulma ta gari ba, ba ɗabi'ar mai tsoron Allah ba, ba ɗabi'ar mai tunanin hatsuwanta da Allah ba, ba ɗabi'a wadda ke tsoron azabar Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan yasa yake da kyau mutum ya san wace hanya zai bi da zai ƙara tabbatuwa akan addinin Allah, ta yadda ko da wata Ramadana ya wuce yana nan a doge, a kafe, a cije wajen bin Allah ta'ala. Ba zai sako-sako ba, ba zai saki layi ba, ba zai bar hanyar Allah tabaraka wa ta'ala ba yadda Allah ɗin yake so. Domin dai shi wata Ramadana ai makaranta ce ta imani, domin imani ne ake tarbiyyarta. Kai in ma baka da imani ana sa ran wata Ramadana ya yi sanadiyyar samun imanin ka. Wata Ramadana kamar a ce wuri ne da mutum zai je domin ya jika makoshi na imani, ya cajin batirin tsoron Allah, ta yadda in yi wannan cajin, cajin zai tsaya tsaron-tsaron, ba zai sako-sako ba, ko a ce ya jishe ba, ko a ce ya sanyi ba, har azumin da bai yazo ya ƙara-ƙara gudurinsa, ta yadda zai je wajen Allah da gudu cikakke. Ran da aka waye gari aka ce yau ana azumi kina bin Allah, yau ana azumi kina ɗa'a ga mijinki, yau ana azumi kina tarbiyyar ƴaƴanki, yau ana azumi kina kyauta wa makwabtanki, yau ana azumi baka yin ƙarya, yau ana azumi baka giba, yau ana azumi baka annamimanci da munafunci, duk saboda azumi. Amma azumi na wuce su koma kina yi, to da ke da wanda yake mahaukaci fa duk ɗaya kuke. Me kike tsammani a yau? Da za a ce ga wani mutum ko menene sunan shi, amma mu dauka misali Zaidu sunan shi. Ya tashi bai da kokobo. Kokobo bai da shi. Kuma yana da iyali dole ya ciyar da su. Ya fara tunanin ina zai je ya samu abin da zai ci. Sai ya shawara bari ya tafi dan magadi domin ya je ya ga kontumatur. Ya aikin wahala da dawainiya da fatan ya samu abin da zai kawo gida bayan la'asar. A yi ce fanan da za a yi buɗe baki da shi. Wannan mutumin Zaidin ya kyauta ko bai kyauta ba? Ya kyauta domin neman makai ne. Da ya kama hanya ya tafi dan magadi ya je ya fara dakon tumatur, ya soke ma wancan mota, ya dora ma wancan mota, ya gungura a ainihin wato baro don ya je ya samu naira 10 naira 20. Har Allah ya sa aka yi azhar, har aka zo la'asar ya samu abin da ya tara. Ai kaga alhamdulillah. Ya tara naira 300 ko 500. Ai kun ga mai tafi ne za a samu jamiya ma a sha in an yi buɗe baki ko yana ma an yi zo bakin kwangila ya dan siyo kwansa kwara ɗaya ko biyu ya kawo a dafa ko a soya a ci a tanɗa baki ko ba haka ba. Kila ma ya samu a randa ya siyo naman naira 50 ya zo dai a sa ko dan dai miyar ce zaki ko da ba a tauna ba. Ta ga bawan Allah ya kyauta. Abin mamaki da ya kamo hanya daga dan magaji da naira 500 ɗin shi yana ta murna ya samu naira 500. Kun san akwai wata gada ko tsakanin dan magaji zuwa wannan gadan flyover ko babu? Gadoji ma har guda nawa? Guda biyu. Da ya zo gadan farko gadan tukur-tukur shi kenan an yi ruwa sai ji kwaɗi na kwakwakwa. Wai bawan Allah nan da ya je ya yi nufa yana da kwan tumatur don ya samu abin da za a ci. Wai sai ce kuna son kuɗin ne? Sai ya ciro da shi daga aljihunsa sai ya wurga ya ce ga wannan. Ya sake wurgawa ya ce ga wannan. Sai da ya wurga kuɗin gaba ɗaya sannan ya kamo hanya ya ce ayyo na yi aiki kuma na samu 500. Ina aiki na ba kwaɗi. Don Allah idan ke ce makwabciyar Zaidu me za ka ɗauki Zaidu? Eh? Ba hukaci ko? To haka wadda ta zo ta yi ƙoƙarin sallan dare ta zo wajen tahajjud a lokacin azumi ta daina yin ƙarya lokacin azumi ta rika biyayya da ɗa'a ga mijinta lokacin azumi ta rika yin sallah akan lokaci cikin azumi ba ta saba wa Allah cikin azumi amma azumi na wucewa sai ta yi wulki da ladan da ta samu da tarbiyyar da ta samu da tsoron Allah da ta koya da haƙurin da ta koya da kyawun ɗabi'ar da ya zama jikinta duk ta yi wulki da su ta ce kai Iblis ganaka kai shaitan ganaka wancan aljanin da ke kwangila ganaka kai wancan aljanin da ke cikaji ganaka Iblisin dogara kai ma samu rabanka. Me za mu ce mata don Allah? Eh? Ba hukaciya. To haka abin yake idan ya zamanto an yi ɗa'a da Allah cikin azumi an bi Allah cikin azumi bayan azumi kuma aka koma sharholiya aka koma cikin yin abin da yake saban Allah ne Allah ya tsare mu. To yana da kyau mu sani cewa duk yadda za mu ɗauki matakai na dogewa da dagewa da cijewa wajen bin Allah to wannan kuma wajibin mu ne. Domin idan ba mu yi ba a ranar kiyama Allah zai kama mu. Domin da an ce in kunne ya ji gangan jiki ne ta tsira. Ashe dole ne mu yi abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai yarda da mu. Muna roƙon Allah ta'ala ya yarda da mu ɗin. Akwai matakai da za mu bi domin mu samu tabbatuwa akan bin Allah ko bayan azumi. Inda muka ce waɗannan matakan insha Allah Allah zai tabbatar da mu akan addininsa, zai tabbatar da mu a bisa ɗa'arsa bayan azumi. Domin na Ubangijin da ake bautawa cikin azumi, Allah da ake bautawa cikin wata azumi ba shine dai Allah da ake bautawa a kowane lokaci ba? To me ya fifita ko me ya bambanta bauta a cikin azumi da bauta a wajen azumi? Idan muna so mu lulumci da shari'ar Allah ya zamanto ba mai sakaci ba wajen ɗa'a da biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala, to akwai matakan da za mu yi. Mataki na farko shine mu komawa Al-Qur'ani mai girma mu karanta shi. Mu karanta Al-Qur'ani mai kokarin fahimtar ma'anonin sa mu kuma ya aiki da abin da ya kusa don Allah tabaaraka ta'ala a cikin alqur'ani ya gaya mana cewa alqur'ani yana tabbatar da mutum akan dugadugansa wajen din Allah Allah tabaaraka ta'ala ya ce a qur'ani wa qala alladhina kafaru law la nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika yuthabbitu bihi fu'adak wa rattalnahu tartila Allah tabaaraka ta'ala ya ce wadanda suka kafirta ga Allah sun ce mai yana ina ma da an saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya a dunkule Allah ta'ala ce ai mun rera ba qur'ani ne muka saukar da shi kadan kadan domin mu tabbatar da zuciyarka akan bin yadda Allah yake so domin mu karanta maka qur'ani karantawa ashe kenan alqur'ani na daga cikin abubuwan da zamu riko da su domin Allah ya tabbatar da mu akan addininsa Allah ta'ala ya tabbatar da mu kan addininsa abu na biyu shine lazimtar shari'ar Allah da kuma aiki na kwarai aiki na gari dole ne mu lazimci shari'ar Allah ba abinda aka ce Allah ga abinda yake so gari abinda aka ce Allah baya so mu bari sannan mu yi kokari mu ga cewa muna aikata aiki na kwarai aiki na gari aiki mai kyau wanda yake yarda da Allah wanda ya dace da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da al'umma domin abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ke ba mu labarin qur'ani ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا idan da mutane za su aikata abinda Allah ya umarce su da shi ai wannan sai zama alkhairi gare su kuma ya tabbatar da su akan addinin Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya kara tabbatar da mu akan addinin shi abu na uku karanta kissoshin annabawa tarihin annabawa da labaran su yadda suka rayu da gwagwarmaya da suka yi da irin yadda aka yi dauki ba rabi da su wajen tabbatar da dokokin Allah wajen tsayawa tsayin daka don bin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari a cikin alqur'ani yana cewa wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul ma nasabtu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi alhaq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kowanne muna baka labarin su daga cikin labaran annabawa da manzanni domin labaran su tarihin annaba da manzanni zai taimaka wajen tabbatar da zuciyarka ya matsar da kai ya tabbatar da kai wajen bin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce kuma hakika a cikin waɗannan bayanai na kisoshi gaskiya ta zo maka da kuma wa'azi da kuma tunatarwa ga mutanen da suke mu'minai ne Allah ya sa mu cikin mu'minai abu na uku da ya zama wajibi ne in muna son tabbata akan addinin Allah shine yin addu'a mutum ya ta roƙon Allah ki ta addu'a ya Allah ka tabbatar da ni akan addininka Allah ka tsare ni daga tuba-tuban kaina da zamiya da kuma riban ta shedan mutum ya ta addu'a domin addu'a na taimakawa mutum ya samu tabbatuwa akan addini dama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan yi addu'a domin neman Allah ya tabbatar da shi akan addini har ma yana cewa ya muqallabal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya kai Allah wanda ke jijiye zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka ashe kenan kana buƙatar kai addu'a kina buƙatar ki roki Allah shiriya ki roki Allah ya taimake ki ki roki Allah agaji ki roki Allah ya sa ki gam da kitar nabiya zikirin Allah tabaaraka wa ta'ala dole ne idan muna son shiriya idan muna son dagewa da dogewa kan hanyar Allah to dole sai mun tayin zikirin Allah tabaaraka wa ta'ala zikirin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama zikirin da ya zo kwalo-kwalo a cikin alqur'ani wanda baya daukan tawini bai daukan ihtimali duk gaba daya bayanai ne wanda suke karara a fili daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayanai akan falala da matsayi da daraja da sharuɗan yin zikirin Allah tabaaraka wa ta'ala dole Allah tabaaraka wa ta'ala ce wai ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitum fi'atan thabbutu wadhkuru allaha kathira ya ku wanda suka yi imani idan kun haɗu da jama'a abokan gaba abokan kiyayya wanda za a gurbe yaki da su to ku tabbata kar ku gudu kuma ku ambata Allah da yawan gaske domin ambatan Allah na sa tsoro a cikin zukatan abokan gaba saboda haka lalle ne mai zikirin Allah mai ta zikirin Allah tabaraka wa ta'ala a kowane lokaci can shekara kamar hudu da ya wuce da nayi ta raba waɗansu 'yan takardu da suka kunshi zikirorin da ya kamata a yi safe da yamma na neman tsari da kuma zikirorin da ake yi bayan sallar asubahi da bayan sallar magriba da kuma bayan kowace sallah ta farilla ban sani ba ko nan dukkan samu eh bai zo muku ba ko dai waɗanda ke da shi sun murgar da nasu Ni dai na san cewa shekara hudu da ya wuce na rika bada waɗannan takaddun a duk majalis na ilimi da nake. Kuma waɗansu kuɗin suka ce ba samu ba zan babaki. Domin ni na san a ta ranar da ma na bada akwai wasu ina kallon su a nan yanzu. To sa ce ba samu ba ce da sun murgar. Ko kuma lokacin baku, to zan baku insha Allah. Kafin a gama azumin wata Ramadana zan bada a baku. Yana daga abubuwan da ke taimaka mutum ya tabbata akan addinin Allah. Ya zama to ko bayan azumi zai ci gaba da dorewa wajen koyar da ko dora kansa akan abubuwa na tarbiyya da darussa kyawawa da ya koya cikin wannan wata, mutum ya zama to yana kokarin yin da'awa ga wasu sa. Ya zama kana umarni kyakkyawa, kana hani da mummuna. In ka ga wani abin da ba daidai ba, a cikin maganganu na masu taushi da magana mai daɗi, ka faɗakar da shi, ka nuna masa kuskure ne ga yadda za a iya gyara. Wannan ma na taimaka maka wajen dawwama da tabbata akan bin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan a takaice na daga cikin hanyoyin da zamu bi don tabbatar da kanmu akan abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake so da kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna ana samun yardar Allah idan an aikata su. Ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan daidai, ya taimaka mana, ya yi mana gudunmuwa, ya yi mana gamdakatar, ya ƙara mana imani da tsoron shi, ya kuma ƙara mana karsashi da ƙoƙari na bin hanyarsa yadda yake so. A yanzu na yi minti 52 daidai, maimakon 45, da haka zan dakata a nan insha Allah. Ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. Allah ya sa mu dace, Allah ya karɓa mana ayyukanmu. Lalle mu sani muna da dama har yanzu, yau 22 ga wata muna da azumi 7 da zamu yi nan gaba. Don haka mu dage, mu yi kokari, mu rufe kadar na nan tabe, mu yi kokari mu ga mun samu abubuwan da za su kai mu zuwa ga yardar Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala ya datar da mu zuwa ga yardansa. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. أنا مكة مرمى على قلبي إمام جل جلاله شيني متجوانا وعدي وكباتي من خامنا حسيت أن مدى متجوانا
بسم الله الرحمن الرحيم أخي سنبار الكتوى idan mace tana ɗakin ta ta ga ana sallar tahajjud sai ta ji ta kamar tana cikin masallaci kamar tana cikin masallaci idan ta zo sallar ta yi idan ta zo sallar ta yi bayan haka tana so wato idan ta zo sallar ta yi bayan haka tana so a sa ta a addu'a kowace sallah Allah ya bata aure. To daga nan na farko dai idan ya zamanto ana sallar tarawih ko tahajjud kuma ya zamanto masallaci ya cika kuma ana jin an saukuwa daga gida, to akwai malamai irin su al-Allama Ibn Baz da ke ganin cewa za su iya jin sallah a wannan yanayi inda masallaci ya cika kuma suna mutaka da masallaci, sa'annan kuma suna jin duk abin da ake yi za su iya bi a gidajensu. In suna cikin yi aka ɗauke wuta ko kuma aka samu wata matsala su ci gaba da sallar kawai su kaɗai. Amma akwai malaman da ke ganin ba zai yiwu ba, duk mai son ta bi sallah sai ta zo masallaci. Shi yasa dama ba a kallafa wa mace zuwa masallaci ba, sai sallar ta a gida ma yayi. Hasali ma in ba sallah irin su ta hajji ba kuma yi sallanta a gida asalan ya ma tsuro masallaci a gidan mata ya ɗakin da ya mata ya tsakar gida saboda haka shari'a bata kallafa ma kowa daga cikin mata cewa ya tsaro masallaci ba amma kuma idan suna so su zo kuma ya zama akwai tsarin da aka yi musu to kuma shari'a ta hana mazajen su ce ba za su fito duka wannan nake ganin a babin sauki insha Allah idan dai masallaci ya cika kuma ya zamanto ana ji daga makwabta kuma ana jin tangaran to za a iya bin irin wannan sallar tarawih ko ta tahajjud insha Allah dangane da magana addu'a kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sa ka dace da midi na gari mai tsoron Allah wanda za su zama irin wanda Allah ya kishi akwai wata tambayar da ke cewa idan mutum ya yi sallar tarawih idan bai yi shafa'i da wutiri ba sannan kuma ya yi sallar kiyamul ya yi sallar kiyamul layli wato kamar ta hajjin kenan to abinda da yafi kamar da muka sha ambatawa shine idan mutum zai yi tarawih to ya yi tarawih kawai in yana so ya tahajjud ko ya kiyamul layli to idan kin sallar tarawih ya zame masa kiyamul layli ko tahajjud duk da cewa akwai malaman da ke ganin sallar da ba ta da iyaka mutum zai iya duk adadin da yake so zai iya tarawih kuma ya kiyamul layli ko tahajjud amma mun fi karfafa gwiwar a tsaya akan guda daya domin a dace da wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ke cewa Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa wuce raka'a 11 ba ko a cikin watan azumi ko ba a watan azumi ba duka wannan muke karfafa gwiwar cewa in dai ana sa ran ayi tahajjud to ba sai an yi tarawih ba sai an hauka kamar anan masallacin da yake ana tahajjud yanzu haka da kuma can masallacin juma'a da masallacin da ke wajen Alhaji mai Kano da kuma an ce masallacin ma wajen Abbas Kurbi ana yi to za ku iska idan ake sallar isha'i ta jiya kawai ake amma ana ba da dama ga masu son su yi tarawih waɗanda kila ba za su yi kuma tahajjud ba sai su yi tarawih kamar misali nan masallacin jiya bayan sallar isha'i mun ce waɗanda za su tarawih su yi tarawih domin kada ya zama ba su so tahajjud ba sai asarar tarawih kuma su yi asarar tahajjud to su yi tarawih su tafi gida shi kenan amma wanda yake sa ran ya tashi tahajjud to ba sai tarawih ba wannan shi muka gabatarwa muke bibitawa akan sauran bayanai wallahi tambaya ta biya ka ce yana hukuncin wanda baya daina yin sahur sai an kira sallan alfijir sannan sai ya daina abin da yafi shine mutum ya gama sahur ɗinsa gabanin a kira sallah wannan shi yafi mustahabi ne mutum ya daina yin sahur kafin alfijir ya fito amma ya samu ya ci gaba da sahur ɗinsa sai ya ji kira sallah sai ya daina amma dai an so ya bari kafin a kira sallah wannan shine mustahabi kamar yadda hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu ya nuna sai tambaya ta uku aka ce mace idan tana yin sallah a cikin gidanta za ta hafarta karatun sallolinta ne ko kuma za ta yi kamar yadda maza suke yi idan ya zama sallah ce da dama ake bayyana da karatu kamar sallar magriba da isha'i da asubahi ita ma za ta bayyana da karatu gwargwadon yadda za ta ji da kullunta iyakan bayyana wancan gwargwadon jinta da kullunta wannan ita ce magana ta gaskiya wadda take da goyon bayan dalilai maganan cewa dole ta koye sai dan mummu da baki wannan gaskiya babu wata hujja a kai kuma a cikin littafin risala an gaya mana mace ma tana bayyana karatu an nuna mana bayyanawanta shine mafi kololon bayyanawanta kamar mafi karancin bayyanawan namiji a shege nan dai tunda namiji an ce bayyana mafi karancin bayyanawa kuma shine yayi yadda zai ji da kunninsa to ashe ita mafi kololon bayyanawanta shine ita ta yi yadda ita ma za ta ji da kunninsa dan haka abin da yake zama daidai shine ta bayyana da karatu a sallar magriba da isha'i da asubahi matukar dai ba a gaban waɗanda suke muharramanta bane ai ba a gaban waɗanda suke ba wato bai dace ta ɗaga murya a gaban su bane wannan shine abin da yafi dacewa wallahi ta'ala a'ala wa a'lamu bi Allah ta'ala ya samu dace ina fata za a hakuri da abin da ya samu sai akwai sauran tambayoyi amma dan Allah ya mu hakuri saboda yanayin halin da nake ciki a yanzu da kuma shirin da nake na yin tafiya insha Allah don haka da Allah ya hakuri yanzu haka din nan nayi awa ɗaya daidai a nan gurin ina ganin kuwa ai nayi kokari dan gaskiya ban dauka zan wuce minti 45 ba saboda 12 ya kamata in bagarin nan kuma tafiya ce mai nisan gaske amma dai na daga zuwa 12 da zan yi ya kamata da Allah ya hakuri Allah ta'ala ya samu dace sauran tambayoyi gaba daya tunda dai ba a daina karatu ba goma akwai darasin idan an zo sai ku tambayan ku ga sauran malamai insha Allah Allah ta'ala ya san dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh